الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أهل الإيمان. Muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya hada mu domin ci gaba da karatu a cikin littafin arba'un an-nawawi na al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala. Kamar wanda anka saba satin da ya gabata shine darasin mu na farko da bude wannan darasi insha Allah. Mun karanta hadisin harko a cikin wannan littafi wanda kuma yau insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu kulle darasin mu daga inda ya dakata zuwa gurgudun abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya so mu karanta. Za mu tashi harkon hadisi na biyu a cikin wannan littafi, kuma a harkon darasin mu na biyu al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala yace al-hadithu tsani حديث نبيو. أنا عمر رضي الله عنه. لقى عمر الله يكرم سيدا. وانا حديث نبيو. لذا مكرن جاء أنكر بوشني لقى عمر دان خطاب الله يكرم سيدا. قال عمر إيش؟ بينما نحن جلوس عند رسول الله منا ننزوني ورن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم وترانا اطلع علينا رجل قسم منا ننزوني في وني مسلم يقول منا شديد بياض الثياب shi wannan mutumin mai tufafi masu tsananin fari, shadidu sawadi shari mai gashin kai mai tsananin baki. Al-Imam an-Nawawi yana ba mu labarin abinda Umar dan Khattab ya labarta halin kasancewarsa a wata rana tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Suna nan zaune sai ga wani mutum mai tuwa masu tsananin fari, mai gashin kai mai tsananin baki, la yura alaihi atharu safari, ba a ganin alamun tahiya ga shi wannan mutum. Menene ma'anar ba a ganin alamun tahiya? Da za ka dan tattaka da takalin manka kai tahiya, sai ka kai saman titi ko kuma wani dabe, idan ka buga za a ga alamun kura cewa eh kai ka dan yi tahiya. To wannan mutumin ba wata alama ta kura mai nuna cewa kamar yayi tahiya daga wani wuri. Wala ya'rifuhu minna ahad, kuma cikin mu ba wanda ya san shi, Musa ba Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inji Umar. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, haye zurin Annabi tsira da aminci tabbata a gare sa ya zauna. Saboda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kan zauna tare da sahabbansa, in ka zo ma sai kai tambaye cewa waye ne shi. Ba zai zaɓi wani wuri maɗaukaki ba ya zauna don ya zama shi ne na sama a kansu. To da ya zo wurin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zauna, a asnada rukubatayhi ila rukubatayhi, sai zo kusa da goyen Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya jingina nashi. Bayan da ya haka, wa wada'a kaffayhi ala faqizayhi, sai ɗau hannayensa ya aza saman katarinsa. Bayan ya zauna zama na da'a kamar mutum ya zo wurin malami da zimmar zai masa tambayoyi, sai ya wara wa qala yace, ya Muhammad, ya kai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wannan siga ce ta larabawan ƙauye, idan balarabe ya fito daga ƙauye ba zai ce ya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sai dai ce ya Muhammad. Sai ce ya Muhammad akhbirni anil islam, ya kai Muhammad ina son ka bani labari dangane da musulunci, nina na an musulunci, wanda wannan rayuwar da muke cikin ta yau da za a zo wani wuri a tarar da al'umma a tsaya ɗaya bayan ɗaya ana tambayar cewa menene musulunci, za a samu wasu daga cikin wajen ba za su iya amsawa ba. Sai gashi yana tambayar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin ya karanta da shi me ake ce mu musulunci. Faqala Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sai Annabi tsira da aminci su tabbata a gare sa ya ce al-islam, ya fara yana mai bashi ansa. Al-islamu an tashhada an la ilaha illallah, abinda ake ce mu musulunci ka shaida ba abin bauta ma da gaskiya sai Allah. Wa anna muhammadar rasulullah, kuma ka shaida ka yi yanke cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzan Allah ne. Daya, wa tuqima as-salah, ka tsayar da sallah. Biyu, wa tutiya az-zaka, ka bada zakka. Uku, wa tasumu ramadan, ka azumci watan ramadan, ma'ana idan Allah ya kawo rayuwarka lokacin azumin watan ramadan ka azumce shi. Ana yin shi ne sau guda a cikin wata 12 da shekara take da suwa, wanda yakan wado cikin wata na 9. Wata hujjal bait, kuma ka ziyarci ɗakin Allah inistata ilayhi sabila, idan ka samu ikon hanyar zuwa ga wannan ɗaki na Allah. Dama cikin ibadodin nan da muka lissafa waɗanda yake muna yawan aiwatar da su, to biyu suna da wahala ga mai yawan wanda suke ba mawadata ba. Kamar bayar da zakka ba kowa zai yi ba, kamar zuwa haji ba kowa zai yi ba, amma ɗayan ta Allah da bauta, yadda Annabi Muhammad manzon Allah ne wannan duk mun haɗu mawadata da waɗanda ba su da wadata daga cikinmu. Haka yin sallah duk mun haɗu masu wadata da talakawa daga cikinmu, mukan maimaita kowane wani. Sannan kuma azumi shi ma mukan yi tarayya masu wadata da kuma talakawa daga cikinmu. Bayan da shi wannan mutumin ya kammala wannan tambaya ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kuma Annabi ya kammala bashi amsa, qala sadaqata, sai ce kai gaskiya. Shi Umar yana zaune a lokacin da shi wannan bawan Allah yake ma Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tambaya. Sai ce fa'ajibna, sai muka yi mamaki la ga shi wannan mutumin. Mun kai mamakin wanga bawan Allah, yas'aluhu wa yusaddiquhu, ya tambaye shi idan Annabi ya bayar da amsa sai kuma shi ya ce eh kai gaskiya. Qala, sai ya shiga gaba na biyu na tambaya. Fa akhbirni anil iman, yace to yanzu kuma ina fata da kaunarka bani labarin menene imani. Qala Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, yace to abinda ake ce mai imani shine an tu'mina billah, kai imani da Allah, wa mala'ikatihi, da mala'ikun Allah, wa kutubihi, da littafan Allah, wa rusulihi, da manzannin Allah, wal yawmil akhir, kai imani da rana ta ƙarshe. Wannan shine abu na biyar. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi, abu na shidda kai imani da kaddara ta alkhairi da ta sharri duk daga Allah ne. Idan ka samu abin alheri ka gode ma Allah, idan ka samu mummuna ka zargi kanka. Wannan sune rukunnan imani guda shidda. Za mu ga a baya wani lokaci mai tsawo an sa ka'ida da dokoki cewa dukkanin mutumin da za shi aikin haji lalle ne idan ya yi bayani akan shika-shikan musulunci, waɗannan 5 pillars of Islam ɗin nan, sai ka yi bayaninsu. To wancan lokaci na baya akwai wanda an ka taho ana screening don a tabbatar da ya sani ko bai sani ba. Shika-shikan musulunci ya ce to na ɗaya dai sarkin musulmi, wannan ma lokacin Abubakar ne Allah ya mishi rahama, ya ce da sarkin Kano a duba shi ma rasu Allah ya mishi rahama, ya kamali sawa da Shehu Barno. Kaga wannan lokacin babban abin da aka fata shine dukkan waɗanda za su yi aikin haji ya zama an tace waɗanda za su na kusan sun san mina na za su yi. To sai abu na biyu da za mu yi la'akari da shi a nan shine imani da ƙaddara ta alkhairi da ta sharri. Idan wani abu ya faru gare ka wanda yake mummuna, to ka zargi kanka. lokacin da annabi Musa alaihi salam yana tayya tare da Yusha ibn Nun, lokacin da Allah ta'ala ya umarci annabi Musa cewa ka je wurin wani bawa na wanda yake na bashi ilimi, kai karatu daga gare shi. Sun kama hanya suna tayya, sai to lokacin da suna tayya sai suka kawo wani wuri suka dan kwanta da annabi Musa alaihi salam da kuma shi yaron nasa Yusha ibn Nun. To bayan da suka zauna wannan wurin suka dan kwanta suka tashi, sun tashi sun ƙara zagaba, to kuma gashi suna jin yunwa, suna bukata da abinci. Dama wannan lokaci akwai kihi wanda suka sa cikin sango, kamar mu ce wani dan kwando haka, an sa kihi ciki, kuma shi Yusha ibn Nun shine mai daukar wannan kwandon. To sai annabi Musa alaihi salam ya ce masa, atina gada ana, kawo mana abincinmu ko kawo mana kalacinmu, laqad laqina min safarina haza nasaba, hakika mun samu wahala a cikin wannan tafiyar tamu, don haka akwai bukatar mu ci abinci. Yusha ibn Nun ya diba nan ya diba can, babu wannan kihin, ashe ya manta da shi can wurin da suka kwanta. Sai ce, ashe baka ga lokacin da muka kwanta wannan wurin inda kankara ba, fa inni nasitul huta, ni na manta kihin. Sai Yusha ibn Nun ya yi mazama bai ce wa ma ansanihu illa shaytan an azkura, amma shaytan ne ya hana mini in tuna. Daka kaga mantuwa cewa amma ba a jingina ta ga Allah ba, bale wani mummuna aikin da dan adam zai iya jingina shi ga Allah, saboda Allah bai umurni da aikata aiki mummuna. Dan haka dole ne mu yi imani da kaddara ta alkhairi da kuma kaddara ta sharri. Idan mun samu alkhairi mu gode ma Allah, idan mun samu wata kaddara ta sharri mu zargi kanmu da shaytan. Qala sadaqata. Sai shi wannan mai tambayar Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa, kai gaskiya. Qala, ya ci gaba a wurin gaba ta uku yana masa tambaya cewa ka akabirni, ka bani labari anil ihsan, daga kyautatawa. Yanzu ka bani labari mina na aka ce ma kyautatawa. Qala, sai Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce, an ta'budu Allaha ka'annaka tara, abinda ake ce ma kyautatawa shine ka bauta ma Allah kamar kana ganin Allah. Fa in lam takun tara fa innahu yara, saboda idan baka ganin Allah shi Allah yana ganin ka. Kun ga Allah ta'ala ya bada labari dangane da sha'anin shi annabi Musa alaihi salam. Yana cewa, rabbi arini anzuru ilai, ya Allah ka bani dama in gane ka. Qala, Allah ta'ala yace, innaka lan tarani, kai annabi Musa ba za ka ganni ba. Wannan yana gwada cewa a duniya idanunmu ba sa iya ganin Allah. Kwayar idon mu yan adam a cikin wannan rayuwa ta duniya ba mu iya ganin Allah. Da annabin Allah Musa alaihi salam yaro da Allah ya bashi dama ya gane shi, yace baka iya gani na, walakin zur ila jabal, sai dai ka kalli wannan duci na duru saina, fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani, kai Musa ka dibi wannan dutse, idan dutsen nan ya tabbata wanda yake, to da sannu zaka gani. Balamma tajalla rabbuhu lil jabal, lokacin da Ubangiji ta'ala ya bayyana akan dukin Taurus Saina, ya alahu dakka, sai ya sa dukin ya rugurgutse ya tarwatse, ma'ana ai destroying din shi ya koma ba komai, ya zama gari kamar garin wulawa. Me ya faru ga Annabi Musa alaihi salam? Fa harra Musa sa'ika, sai Annabi Allah Musa ya wadi ya zuma, ne tashi qala inni tubtu ilayk, yace ya Allah na tuba. Kaga wannan ya nuna cewa kenan a duniya idanunmu ba sa iya ganin Ubangiji ta'ala, tun daga annabin Allah manzon Allah saboda yawar maganan da Allah ta'ala yake yi da Annabi Musa ake ce masa kalamullah a gabar mutawudu wannan bawan Allah da yazo cikin fararin tuwayi masu tsananin fari gashin kai mai tsananin baki ba a ganin alamun tayya a kafafuwansa ya ci gaba yana yi wa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tambaya yace fa kabirni an sa'a naji duka an samu ne tambayoyi na yanzu ina da tambaya ta karshe da zan maka ba ni labari yaushe ne za a yi alkiyama qala Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il wanda ake tambaya bai wanda ke tambayar sa ilimi ba akan wannan rana ta alkiyama ma'ana da kai mai tambaya ta da ni da kake tambaya ba wanda ya san lokacin da za a yi alkiyama qala sai ce to tunda haka ne ni ban sani ba kai ma baka sani ba ta kabirni an amaratiha ba ni labari menene alamomin ita alkiyama wanda ya nuna akwai wasu alamomi na alkiyama gabanin ta tsaya Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace masa anta lidal amatu rabbataha bauya tayi uwar gidanta menene ma'anar bauya tayi uwar gida wannan malamai sun yi bayani cewa bayi mata bayi a lokacin da ana yaki a samu bayi to wayanda suke shugabanni sun mallaki bayi suna saduwa da suwa har su zo su yi yaya sai zamana wayanga yayan wayanda yake kamar matsayin bayi ne to sai su dawo su zama wani lokacin su ne shugabanni sai zama bayi sun koma kamar su ne masu shugabanci da jagorancin al'umma Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ga masa haka wa anta ral ufatal uratal alat ri'a ash-sha kuma zaka ga mutanen da suke marasa ta kalma suna yawo tsirara ba su da wani tuwa da kirki suna dan rataya a galemi ne ko kusu ko wani dan abin da za su kare jikin su makiyaya dabbobi masu kiwon awaki za ka gansu ya tsawa luna fil bunyan suna tsawaita gine-gine za ka ga mutanen ƙauye makiyaya wayanda da ba su ma san alƙarya ba amma yanzu su ne cikin alƙarya sun gina manya-manyan gidaje da za ka yi yawo cikin manya-manyan garuruwa a arewacin Najeriya za ka samu ire-iren wayannan ka ga wani ka ta fara gini ka tambaya sai a ce ma nawa ne sai a ce maka wannan na Alhaji Toro ne ko na Alhaji Wani ne ga suna ana ta lissafawa wanda asalinsu makiyaya ne sun fito daga ƙauye wannan yana daga cikin alamomin tashin alkiyama Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce samman ala to a ba Annabi ne maganar ba shi Umar bin al-Khattab Allah ya kara masa ya damar wayin hadisi yace samman ala sannan wannan bawan Allah ya kama hanya ya tafi faladiktu ni kuma sai na zauna maliyan wani dan lokaci kamar kwana uku ban tambaye Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba cewa wannan bawan Allah waye ne ni ban masa tambaya ba kuma qala ya Umar sannan shi Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kansa yace mani ya kai Umar atadari man sa'i ko ka san waye ne wannan mai tambaya wanda ya zo yayi mani tambayoyi da dama kamar guda huɗu ko ma guda biyar qultullahu wa rasuluhu a'lam Umar yace nace masa Allah ne da manzonsa suka sani qala sai Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ma Umar fa innahu jibrilu ataakum yu'allimakum dinakum Jibril ne yazo domin ya karantar da ku addinin. Wannan da kaga yazo yana yin tambayoyi ya wara mini daga tambaya akan me ake ce ma musulunci. Har ya kawo inda ya kawo to kawo sanin cewa Jibril ne yazo yana tambaya saboda ya sanar da ku addinin ku. Yazo ne matsayin mai karantarwa. Yayi tambayoyi waɗanda tambayoyin nan kusan duk suka shafa. To idan muka yi la'akari da wannan hadisi da muka karanta, za mu ga akwai fa'idodi masu tarin yawa a cikinsa. Idan mun riƙi gaba farko da shi wannan bawan Allah da ya zo wurin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana masa tambaya, shine cewa yana tambayarsa dangane da musulunci. Annabi ya ce masa an tashhada Allah ilaha illallah, ka shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah. Wanda abin da ya ware karanta masa kenan, kaga kamin ka tabbata musulmi, kamin ka zama musulmi na gaske, lalle ne zama ka shaida cewa ba abin bauta da gaskiya sai Allah. Bayan nan sai ka shaida Annabi Muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam. In mun lura za mu ga menene gaskata manzon Allah akan cewa shi Annabi ne. Akwai abubuwa kamar guda hudu ko ma guda biyar. Na farko daga cikinsu shine ka gaskata shi ga dukkanin abin da ya bada labari. Hakanan kuma duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo da shi, ka yadda da shi ba tare da wani shakku ba. Da zarar ya yi bayani ko da zarar an ce ga bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to kai ba ka da ja, ka riga ka yadda, ka ba da gaskiya, kai abinda an naka kawai biya. Dama Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasuli, ya ku waɗanda suka yi imani da Allah, kada ku shiga gaba ga Allah, kada ku shiga gaba ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Abu na biyu daga cikin tabbatar da shaidun cewa Annabi Muhammadu manzon Allah ne shine imtisalu amrihi, sadar da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Mutum ba zai yi kwankwanto ba, ba zai tsaya yana shakku ba. Idan aka ce abu kaza, ya tabbata umarni ne na Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, na shi kawai zai bi kauya, zai sallama, zai ba da gaskiya. Shi yasa Allah ta'ala ya ce wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim. Idan Allah ta'ala da manzonsa suka hukunta wani al'amari, bai kamata ga mumini namiji ko mumina mace ya zama suna da zaɓi ga al'amarinsu. Abinda an nasu kawai sami'ina wa ata'na, shi abinda za su yi. Abu na uku daga cikin cewa shaidun Annabi Muhammadu manzon Allah ne shine mutum ya nisanci abinda Annabi ya yi hani a kansa. Ka san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya hana wani abu, to kawai kai ka nisance shi, ka ƙaurace mishi ba tare da wani shakku ba. Kaka ce a ai wannan ba Qur'ani ba ne, ai bayanin Annabi ne, a to ai Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ne mai fassarar Al-Qur'ani, kuma shi ne wanda aka aiko da Al-Qur'ani. Abu na hudu shaidun cewa Annabi Muhammadu manzon Allah ne, kada ka ainihin shiga kada ka gabatar da maganar kowa daga cikin mutane akan maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Idan aka ce manzon Allah ya faɗa, to yanzu maganar kowa ta dakata, maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ita ce za ka bi, ita ce za ka zaɓa, ita ce za ka gabatar. Wannan ka zama mai ban gaskiya ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Abu na biyar mai bayyana mana shaidun Annabi Muhammadu manzon Allah ne, kada mutum ya kirkira bid'a a cikin addini.
duk wani abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa ali wa sallam bai zo ba da shi to kai kar ka kawo shi sawa'un a cikin aqida ne ko a cikin zance ne ko a cikin aiki ne kaga lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa ali wa sallam yayi umarni cewa idan aka jarabe mu da ruwan sama Allah ya kame abin sa mu haɗu mu zo masallacin gidi wanda ake ce masa musalla imam yayi mana salla yayi mana khutuba ya aini ayi roƙi Allah muna nan zaune tare da shi a kawo karshe mun yaka Allah zai biya mana bukatar mu to lokacin da muka rasa ruwa sai mu dauko qur'anai yamma mu taru mu cika masallaci mu zauna muna karatu kaga mun zo da bid'a bamu bi na annabi sallallahu alaihi wasallam ba tare da cewa alqur'ani littafin Allah ne karanta alqur'ani akwai alkhairi amma tunda ba a yi ta hanyar da ta dace ba kaga wannan lokacin kenan mun zama masu ne kirkira bid'a ba ka aikin ibada ne kamar irin lokacin da Allah ya karbi rayuwar daya daga cikin mu muna zaune muna dako ko sauraren azo da gawarsa dan mu yi masa sallah kawai da an kullo da gawar sai ka ci gaba ki dai mutane kowa ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har sauti yayi sama babu umarni cikin wannan annabi sallallahu alaihi wa sallam bai karanta da aya haka ba idan an fito da gawa daga cikin gida abinda aka ce kawai mu miƙe tsaye ko in kana zaune kawai sai ka tashi tsaye ba sai ka ce komai ba ko in an zo wurin binne ta ana son a tangale wani an ɗauko abinda za a ɗauko sai an yi addu'a sannan a ba wanda zai tangale ya tangale duk ba wannan umarni ko bayan ƙare binne ta a ce mu yi salati goma goma a roƙa mata gawara a cikin makabarta duk ba wannan umarni kaga kuma addu'a da za a yi ai addu'a a jin ƙwarai ce amma a wannan muhallin an kirkira ba a yi irin na annabi ba don haka babu shakka dukkan abin da ya saba ma na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to wannan ya saba babban gaskiya da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in an fahimta ba an ce wanda ya haka ya yi riga ba a'a ya dai aikata bid'a ma'ana ya kirkira wani abu sabanin na annabi sallallahu alaihi wasallam za mu ga abu na shidda shine kada mutum abu na shidda daga cikin abubuwan da suke alamu ne na ban gaskiya ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kada mutum ya kirkira wani abu na haƙƙin da shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba ya da wannan haƙƙin sannan ya ba shi annabi kamar irin haƙƙin Allah idan ka ɗauko haƙƙin Allah ka ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to babu shakka ka zo da bid'a saboda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce la taqaruni kama adaratin nasara ibn maryam yana kiran sahabbain su cewa kar ku dada ni kada ku yaba mini ku kai ni kamar wata wato nasara suka yi wa annabi isa dan maryam cewa shi dan Allah ne kaga ya zabbillah da sagabin da suke cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi mana kashe ni kamar mu bude bakin mu mu ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya san gaibi a bude wannan idan mun yaka mun ba annabi haƙƙin da ba nashi ba amma idan Allah ya so ya sanar da annabi gaibi zai sanar da shi gaibi a lokacin da ya so kuma da kaza sai ya magana da kai akan gaibi din kamar wanda ya zo wurin sa yace masa ji ita tasalu anil bis ka zo ne domin kai min tambaya game da da'a ko yace yi ya ma'aikin Allah kaga gabanin zuwan sa Allah ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na bakwai wanda yake yana daga cikin gaskata annabi sallallahu alaihi wasallam cewa mu ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah shine ka kudurta cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga cikin wasu nau'ukan sifofin Allah na rububiyya kamar calicawa kamar arzitawa kamar bada lahiya kamar kashewa kamar rayawa kamar saukar da ruwan sama ka kudurta cewa ko daya daga cikin sahabbai sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai da dama akan sa ma'ana ba haƙƙin shi ne da Allah ya bashi ba a wannan haƙƙi ne na Allah shi yasa ma shi Annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya masa umarni a cikin suratul a'raf aya 188 ya bayyana bai mallaki wannan ba yace qul la amliku li nafsi naf'an wa la darra illa ma sha Allah Allah yace ma manzon Allah ta gaya musu cewa kai baka mallaki komai na amfani ga rayuwarka ba ko cutarwa sai abinda Allah ya so baka iya jawo mutanka amfani baka iya kare mutanka cuta sai abinda Allah ya so to abuna tafar shine darajar ta maganganun Annabi sallallahu alaihi wa sallam bima'ana ka girmama maganganun da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan ka san hadisi ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ka girmama hadisin nan ka darajanta shi ka gani ko inna ma ju'ila al-imamu liyutamma bihi kawai an sanya muna mai ba mu sallah saboda mu yi koyi da shi saboda haka Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace salatu kabiru hatta yukabbira idan ka zo masallaci za ka yi sallah kada ka gabatar da kafara har sai shi liman yayi salatar ka ruwa ta yarka salatar fa ruwa ta yarfa kada ku yi kafara sai yayi kada ku yi ruku'i sai yayi kada ku dauka ko sai ya dauka ko kada ku yi sujjada sai yayi sujjada to duk wani abu da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi bayani to na magana da ya faɗi to ka girmama ta ka darajanta ta kuma ka azata a wajen da ta dace kuma cewa da ya dukkanin mutumin da ya zo wurin boka ya gaskata boka hakika ya kafirta ga abin da aka saukarwa a Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shine Qur'ani kamar cewa da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dukkanin wanda ya sha biya sai ya kwana 40 yana yin ibada Allah ta'ala bai karbi ibadar nan ba kaga wani ya nuna shan giya mummunan laifi ne a cikin musulunci kuma Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karantar da mu haka to idan muka dawo ga gaba ta biyu ta tambaya da shi wannan bawan Allah ya yi ma Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za mu ga ya tambaye shi game da imani Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ambata masa rukunin imani guda shida wanda kuma akwai abubuwa wanda muka iya samu ciki kamar guda hudu na dangane da imanin nan mutum ya yi imani da cewa babu shakka akwai Allah saboda ni malam yasa ya ce haka akwai wanda ba su yarda da cewa akwai Allah ba suna ganin komai ya samu ne kawai ta kansa ba haka duk wanda ya mutum cewa babu Allah to wannan ba mumini bane ba makawa duk abin da ka gani to lalle ne ya zama akwai wanda ya samar da wannan abu to mu yan adam tun daga mu Allah ta'ala ya halitta mu ga duwatsu muna gani ga itatuwa muna gani ga sararin samaniya da sauran abubuwa muna gani wannan na ƙara gaskata mana cewa lalle akwai Allah kuma shi Allah shine ya samar da mu don haka maganar mu yi musu bata ko ta so ba mun yadda mun aminta mun lamunta cewa hakika Allah samamme ne kuma hakika rashin warkon Allah ba ya da warko haka rashin ƙarshen Allah ba ya da ƙarshe to in kullu in muka lura za mu ga Fir'aunu ma lokacin da Allah ta'ala ya aika masa Annabi Musa yana yin kawuwa ne kawai yana cijewa ne kawai yana dagewa amma ya san akwai Allah lokacin da Annabin Allah Musa ya ce masa da ya ce ma rabbul alamin waye ne ubangijin talikai kuma ya riga ya san wa ubangijin talikan nan sai Allah ta'ala ya umarci Annabi Musa da ya ce laqad alimta ma anzala ha'ula'i illa rabbus samawati wal ard ai kai ka zan ba wanda ya saukar da wannan in ba malicin sama da ƙasa ba illa kai ya kai ne yana mutu ya dage ya tsaya akan rashin gaskiya wanda Fir'aun ya aikata abin da ya aikata na tsagiranci da ta'addanci da kisa da abin da ya dantsana ma bani Isra'il na azabobi kala daban-daban abu da biyu daga cikin rukunin imani da muke iya samun fa'ida shine zamu yi imani da kai daidaituwar Ubangiji subhanahu wa ta'ala da cewa shine mai zalunta cewa shi Allah subhanahu wa ta'ala mun yi imani shi kadai shine mai halitta wanda yake yake marta da zalunta dukkanin komai kuma shine mamallakin komai babu da wani abu da zamu yi na jayayya kuma wannan bawa Abu Jahl ya yadda da haka haka Abu Lahab ya yadda da haka cewa Allah shike kashewa Allah shike rayawa amma menene kalubale waye cancanta a bauta masa nan ne muka sha babban dukuwa amma su ma sun yadda da tauhidin rububiyya abu na uku da muke iya samun fa'ida a cikin gaba ta biyu mai bayani akan rukunin imani shine imani mu yi imani da zaman Allah wanda ya cancanta a bauta masa kuma hakika shi Allah shi kadai yake ba ya da abokin tarayya ya zama muna wajibi mu yi wannan imani duk wanda ya da'awar cewa akwai wani abin bauta na daban tare da Allah to wannan hakika ba mu'mini bane kuma bai tsaya akan abin da rukunin imani suka karantar ba abu na hudu da muke samun fa'ida a cikin gaba ta biyu mai bayani akan imani shine mai imani da sunayen Allah da sifofin Allah bisa ga huskokin da suka dace ba tare da mun karkatar ba ba tare da mun canza ba ba tare da mun sifanta ba nan Allah subhanahu wataala ya yi bayani a cikin littafinsa cewa yadul lahi fauka aidihi hannun Allah yana sama hannuwan talibai ya hannun Allah yake ba mu sani ba Allah shi ya san yadda hannunsa yake aka amince sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce qulubu bani adam zukatan yan adam baina isbu'aini min asabi'ir rahman suna tsakanin warata guda biyu na Allah ya warcan Allah suke ba mu sani ba da wani harshe ne da wani harshe ne ba mu sani ba ya Allah ya sanya zuciya a tsakanin ba mu sani ba abinda an namu shine mu yi imani mu ba da gaskiya zaka ba wani abu da zamu a kautar bisa ga yadda Allah ta'ala ya ambace shi ranar alkiyama za a kai lokacin da wuta Allah ya sa ana zuba mutane cikinta da an zuba sun yi ƙasa bata cika ba da an zuba Allah ta'ala yana tambaye ta halin sana'ati wai ko kin cika wata kulu halin mazid tana ce Allah ko dai akwai dan ƙari ana ta zuba mata bata cika ba ba zai ishe ta ba har sai Allah ya aza ƙawarsa kai ka san ƙawar Allah ba irin ta ka bace ba irin ta bace ya ƙawar Allah take ba mu sani ba Annabi sallallahu alaihi wasallam yayin bayanin cewa Allah zai aga kawarsa a saman wutar har sai wutar ta ce qata qata qat bi ma'ana ya isa ya isa ya isa abadi haka to kaga irin wayannan scoping kawai sai yadda aka yadda manzon Allah yayi bayani sai mu ce ga yadda suke yadda Allah yayi bayani sai mu ce ga yadda suke idan ka tambaya ya al'amari yake sai mu ce maka ba mu sani ba Imam Malik Allah ya masa rahama yana musu bayani akan cewa Allah ya daidaita akan al'arshi sai suka yi suka zo suna tambayar sa sai ce al-istiwa'u ma'lum wannan daidaita da nake magana kai sananne ne ba wal kayf majhul wai ka ga da ke kallo ce okay wannan ko insha Allah wal kayf majhul ya Allah ya dade ta wannan kuma an jahilci wannan ni ban sani ba wa su'alun anhu bid'a kazo kai tambaya cewa ya Allah ya dade ta ga bashi wannan bid'a ne Allah ya tabbatar da cewa ya daidaita da ta dace da shi a cikin ayoyi kamar guda bakwai cikin Alkur'ani haka hadisi mabambanta wata bauya da karshe kenan insha Allah tana tsaya tare da mai gidanta sai suka haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce mata ya jariya ya ce wannan bauyan aina Allah ina ma halicin mu Allah qalat fis sama sai ta nuna hannunta ta ce ina sama qala atiqa sai annabi ya ce mai saka yanta ta fa inna mu'mina mu'mina ce sai ba Allah ya kiyauta ta a gani ko to muna roƙon Ubangiji subhanahu wataala ya yi muna muwafaka da dace Allah ya sa ayyukan mu su zama dan bi ɗaya da shi muna roƙon Allah subhanahu wataala ya zaunar mana da ƙasar mu lahiya Allah ya aminta mana da ita muna roƙon Allah ya ɗauke muna fitina Allah ya ɗauke muna annoba Allah ya ɗauke muna bala'i Allah ya ɗauke muna tsada Allah ya daidaita muna farashi ya sauka muna alkai wanda mun ka sani da wanda ba mu sani ba ya ku bayin Allah mu yi ta roƙon Allah akan Allah ya sauka mana ba mu yi ta wasu dumumuwan da ba su da amfani gare mu ba Ubangiji Allah ka ɗauke mana tsada Allah ka sauka muna alkai wanda mun ka sani da wanda ba mu sani ba albarkaci alqur'ani subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk Thank you.